He's jobless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare na yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kimanin mutane 20,000 sun rasa matsugunansu sakamakon ambaliya daga kogin yankin Volta na kasar Ghana. Kana kungiyar kwadago ta kasa da kasa da haɗin gwiwar karamar hukumar Yambaka ta kasar Kabaru sun horar da matasa masu gudun hijira a cikin gida sana'o'i hannu domin dogaro da kansu. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafe da wato rahoto na musamman akan yadda wutar lantarki ta hallaka mutane 6 a wata karamar hukuma a jihar Plateau, Najeriya, wanda Zainab Babaji ne za ta gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai kawo mana. To amma yanzu ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa wa dabban sojojin ƙasa na ƙasar cewa su zauna cikin shirin kai farmaki a zirin Gaza, duk da cewa jiragen saman yakin ƙasar sun kaddamar da sabbin harahare ta sama akan yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Gallant ya gana da sojojin ƙasa na Isra'ila da aka girki akan iyakar Gaza, inda ya faɗa musu cewa su kintsa su kuma kasance cikin shiri, amma bai bayyana lokacin da za a bada umarnin kai farmakin ba. Duk wanda ke hangen Gaza daga nesa yanzu zai ganta daga ciki, "Na yi muku wannan alƙawarin," a cewar shi. Isra'ila dai ta jibge dakaru 300 kuma fiye da haka akan iyakar ƙasar, biyo bayan harin bazata na tsallaken iyaka da kungiyar Hamas ta kai akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadiyar kisan mutane 1,400, yawancin su farar hula. Jim kaɗan bayan sanarwar Gallant, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fitar da wani bidiyo da ya nuna shi da sojojin ƙasar a kusa da kan iyaka, inda ya yi alƙawarin samun nasara. An tura injinan gyaran hanyoyi a faɗin yankin iyakar Rafa daga Masar zuwa zirin Gaza don shirin karɓar wasu kayan agajin jinƙai da aka jirge a mashigin Sinai na Masar, a cewar wasu majiyoyin tsaro biyu a yau Alhamis. Rafa ita ce mashiga guda ɗaya tak da Isra'ila ba ta iko da ita, amma ta daina aiki tun kwanakin farko na rikicin Gaza, biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai a ɓangaren iyakar Falastinu. Amurka da Masar dai suna ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya da Isra'ila domin samun damar kai agajin jinƙai Gaza, kuma fadar White House ta faɗa a jiya Laraba cewa Isra'ila ta amince da ba manyan motocin agaji guda 20 damar wucewa, tare da fatan samun ƙarin motocin a nan gaba. Galiban mazauna Gaza su miliyan 2.3 sun dogara ne ga agajin jinƙai kafin sabon rikicin da ya ɓarke a ranar 7 ga watan Oktoba. Manyan motoci kimanin 100 ne ke kai agajin jinƙai yankin a kullum, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Motoci fiye da 100 ne ke jira a kusa da mashigar ta ɓangaren Masar a yau Alhamis, koda yake ba a sa ran kayan agajin za su shiga yankin kafin gobe Juma'a, a cewar majiyoyin tsaron Masar. A yau Alhamis, ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara akan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas akan kasashensu, a daidai lokacin da ake ƙara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai akan wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Berlin da kuma kashe-kashe a Belgium da Faransa da ake zargin masu zafin kishin addinin Islama ne suka aikata. Jami'ai daga kasashe 27 na tarayyar Turai sun bayyana damuwa game da karuwar hare-haren nuna kyamar Yahudawa da koyawa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da yin amfani da hanyoyin tura sakonnin sirri da miyagu ko masu tsatsauran ra'ayi ke yi da kuma bukatar gaggawa ta korar mutanen da ke zaman hadari ga jama'a a kasar sai dai kuma kiraye-kiraye a ƙara daukar matakan tsaro a fadin kasashen yankin na haifar da fargaba yayin da tattaunawar da ake yi ka iya kawo cikas ga yancin kai da komo da yin taro a Turai to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC Rundunar sojan Ukraine ta ce Russia ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki akan wasu yankunan Ukraine hudu a cikin dare amma makaman kariyar ta na sama sun kakkabo tare da lalata galibin su jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami guda 17 aka harba akan cibiyoyin more rayuwa farar hula da kuma wuraren soja a biranen Donetsk, Mykolaiv, Sumy, Dnipro da Zaporizhia a cewar rundunar sojan a yau Alhamis. Sojojin sun kara da cewa dakarun Ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda uku da makami mai linzami guda daya amma dai ba a samu wani rahoton asarar rai ba. A jiya Laraba jami'ai a kudancin Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Russia ya taba wata unguwa inda ya kashe akalla mutane biyu. Ayyukan motocin Faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga Niger bayan hambarar da gwamnatin Bazoum Mohamed ya isa makwabciyar kasar Chadi a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Motocin dakarun sun isa Jamena babban birnin kasar Chadi ba tare da wata matsala ba bayan shafa kwanaki tara akan hanya abinda kakakin babban hafsan sojan Faransa Colonel Pierre Godeliere ya fada wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan daga Chadi sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa Faransa Pierre ya ce an cimma nasarar tafiyar ta kasa ne da hadin gwiwar sojojin Niger A makon da ya gabata ne dai Faransa ta fara janye dakaranta daga Niger bayan hambarar da gwamnatin Bazoum Mohamed a watan Yuli wanda ke da muhimmiyar dangantaka da Faransa a yankin lamarin da ya jefa ayyukan Faransa a yankin na kudu da hamadar Sahara a cikin rudani
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro rahotannin mu daga kasar Ghana inda kimanin mutane 20,000 ne ambaliyar ruwa a yankin Volta da ke kudu maso gabashin kasar da wasu wurare na yankin Accra da ma jihar gabashin kasar suka wato ambaliyar ta kora daga gidajen su. Wannan ambaliya ta faru ne a lokacin da hukumar da ke kula da madatsar ruwan Volta mai samar da wutar lantarki a Ghana ta bude wasu hanyoyi domin rage ruwan da yawa a madatsar ruwan wato gudun kada madatsar ruwan ya batse lamarin da ka iya kai ga babban bala'i da zai iya lakume rayuka da dama kamar yadda aka gani a kasar Libya a kwanaki da suka gabata ga dai wakilin Hamza Adam da ƙarin bayani
Helena Boadis na daya daga cikin mata masu juna biyu da suka dau kwale-kwale daga kauyen su mai suna a Chukope dake yankin Bauta zuwa wani kauye dake makotaka da su domin a kula da lafiyar su duk da shafe mintuna 20 cikin kwale-kwalen Helen tare da kawayen nata basu cimma burin su na ganawa da likita ba sakamakon rufe karamin asibiti da suka isa hakan na da nasaba da bude madatsan ruwa ta akusumbu domin rage yawan ruwa a cikin ta abinda ya haifar da ambaliyar ruwa da ya sanadin rufe ci biyar Helen na cikin damuwa matuka saboda mijin nata ya gudu ya barta da yaya hudu kuma ba ta da kudi ga juna biyu kuma babu asibitin da za a kula da lafiyar ta
kwani kun sa ya dan suna
yau kwana biyu kenan bana jin dadin jikina kuma tun lokacin da ambaliyar ruwa ta cila saficiwar mu a gidajen mu mijina ya gudu ya barni da yaya na hudu bani da kudin da zan kula da su kuma ga yanan na iso asibiti domin a kula da lafiya ta asibitin kuma aro tun da sahibanci abinci ba a matsayina na mai juna biyu kashin gaskiya muna cikin matsala sosai
na mai hun fame
kimanin mutane 20,000 ne masifar ambaliyar ruwa ta tilasawa barin gidajensu a yankin kudu maso gabashin kasar Ghana da wasu masugunai a jihar Accra da ma jihar gabashin kasar wannan matsala dai ta samu asali ne sakamakon ambaliya da madatsar ruwa ta Akusun Bota haifar wanda ya sanadin lalata gidaje da gonaki da ke gabar kogin Volta ambaliyar ta haifar da kasewan ayyuka masu muhimmanci inda wasu mayankunan suka rasa ruwan sha da wutar lantarki an kuma rufe makarantu tare da cibiyoyin kiwon lafiya da dai sauransu mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia ya shedawa al'umman yankin da wannan iftila'in ya rutsa da su yayin da ya gabatar da ziyara a yankin cewa wannan iftila'in ita ce mafi muni da kasar ta taba fuskanta tun shekarar 1963
yes flooding disaster we have seen since 1963
to sai dai kafin ambaliyan hukumar kula da kogin Volta ta gargadi mazauna a yankin da su koma wani wuri na daban amma kuwa jinkiri wajen sauya musgunin ya janyo barnata dukiya masu yawan gaske inji alkalumma abin fargaba a yanzu shine hukumar bincike yanayi ta kasa ta yi hasashen cewa an ci gaba da tafkar ruwan sama mai karfi fiye da wanda ma aka shaida yanzu a yankunan da wannan al'amarin ya shafa domin ganin ba fuskanci wannan matsala ba kuwa wata cibiyar da ke bayo gwamnatin Ghana shawara kan sauyin yanayi tare da samar da abinci to Center for Climate Change and Food Security ta buƙaci da gwamnati ta dau wasu matakai kamar yadda wani jami'i a cibiyar Jafar Dankobiya ya mini ƙarin bayani
ya cancanci a ce mutanen da ke wannan yanki gwamnati ya san yanda zai yi ya samu musu wurin da za su koma wannan dam da kanshi tunda mun fara samun ruwan da ya fi damun yawa to dole ne gwamnati ya yi kokarin bude wannan dam ya iya karbi daidai ruwan da muke samu a yanzu sannan wannan wuri da kanshi in muna neman taimako saboda ba mu iyawa mu kula da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu to dole ne mu declare cewa mun samu abin da ake cewa state of emergency saboda mu samu taimako
sai dai tuni kungiyoyin ba da agaji da ma gwamnati suke ba da tallafi ga waɗanda wannan al'amarin ya shafa cike har da matakin taimakon manoma da kimanin miliyan 40 na dalan Amurka da gwamnati ta dauka to sai dai ba wannan masifar ambaliya ta madatsar ruwa a Akusun Bota kadai ne ke addaban al'umman kasar Ghana ba har da na madatsar ruwa ta Bagri Dam na kasar Burkina Faso wadda ke tilasta ficewar dubban al'umma a yankunan arewa mai nisan kasar a duk lokacin da aka bude ta Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam to sai kuma wannan labari daga kasar Kamaru inda wato kungiyar kasa da kasa mai kula da harkokin kwadago da kuma wata karamin hukuma nan Yambaka a kasar Kamaru suka shirya horon suwa ga wato matasa wanda suka rasa matsugunan su a cikin gida ga dai wakilin mu Muhammadu Rabihu da karin bayani
kungiyar kwadago ta kasa da kasa da hadin gwiwar karamar hukumar Yambaka sun dauki matakin horar da wasu daga cikin waɗanda suka rasa matsugunin su ƴan gudun hijira da kuma mazauna yankin sana'ar noma a ƙarshen wannan horon za su iya daukan nauyin kansu Alfred Nunu mai horarwa ne yana mai cewa
yura la formation financière
ƙarshen dai wannan wato horo za mu sanar da su mabdu'in da zai taimaka musu wajen yadda za su yi su ƙirƙiro sana'ar da za su yi sa'annan kuma su sanya za su yi su sarrafa kuɗin da wannan sana'ar za ta sama musu
wannan rukuni na matasa 25 za su shafe watanni biyu inda za a horar da su game da dabarun noma da kiwo fiye da haka za a saka musu ra'ayin kasuwanci Abba Umaru magajin garin Yambaka
Nous avons l'intention
mu dai manufan mu a karamar hukumar Yambaka shine taimaka ma waɗannan matasa to yanda za su mallaki sana'o'i wanda kuma a gaba zai taimaka musu dauki nauyin kansu su kuma ji a ƴan baya da ba su samu wannan irin taimakon ba
waɗannan samfuran suna nufin haɓaka batun kasuwancin kowane mutum amma kuma har da kirkiran ayyukan yi
muna fara cewa a ƙarshen wannan horo zan samu wato ilimi da zai taimaka mini wajen gudanar da wannan sana'an ba tare da fargaba ba.
Ta hanyar wannan horo, manufar ita ce shuka iri na kasuwanci da noma ga matasa. Ban makasudin kungiyar ta ƙasa da ƙasa shine haɓaka samar da ayyukan yi masu kyau, haɓaka kariyar zamantakewa da ƙarfafa tattaunawa ta zamantakewa a fagen aiki. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar zamanin Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman.
A ƙarshen makon jiya ne al'ummar yankin Kabon a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa suka waye gari da ibtila'in tsinkewar babbar igiyar wutar lantarki a tsakiyar unguwar, lamarin da ya sanadin halakar rayukan mutane shida, wasu da suka jikkata aka garzaya da su asibiti. Habila Dasha, wani matashi a yankin na Kabon, yace wuta ce ta kama a transformer har ta kai ga kisan mutane shida.
Da wutan ya kupce yaje transformer, sai daga transformer sai supply ma duka gidaje.
Ya bi waya kenan.
Waya bi waya. So ya supply ma gidaje high voltage. So ko switch na fridge hasari ne. In ka je zaka kashe sai kama ka. So abin da ya faru kenan shine ta kakkama ko ikatako domin strength na wutan ya fi karfin bushashin abu ma. So ya kakkama wasu matasa har da yaya da kani, ya kama su har garai ya fita.
To zuwa yanzu mutane nawa ne ka gani da idon ka cewa sun mutu?
Mutanen da na gani da ido na guda shida, mata uku da maza uku.
Amma akwai wanda suke asibiti?
Akwai mutane uku da muka bari, amma da mun iso gida daya ya dawo gida shi ya samu soki.
Shi ma Dauda Jatau, ɗaya daga cikin shugabannin matasan da ke kula da wutar lantarki a yankin na Kabon, yace babbar matsalar ita ce yadda kamfanin rarraba wutar lantarki ta Jos, wato JED, ba ta kula da yadda wayoyin lantarkin suke tun daga cikin transformer har saman kan pole.
Muna roƙon Allah kar wani abu ya sake faruwa, amma abin shine gaskiya wayannan JED din suna da dan damuwa. Damuwa shi ne sukan zo lokaci duba transformer, amma ba su duba maintenance na overhead wutan, shi wannan 11 da ake kiran shi na saman. Because there was a day na zo wurin yulo rami na da shago nan, sai na ce mishi kaga wannan wutan yana nan very open, wata rana fa zai zama damuwa. Sai shi ya ce shi ma ya gani, amma yana musu magana wani lokaci suka ga sun wuce kan basu damuwa. To wani lokaci zan ce laxity ne daga wayannan mutane, ko da shi kuma san to sai ya faru ya faru, amma sai ka tamshi kanka sannan Allah ya taimake ka. So these are the kind of things that ina son gwamnati ta ma ita jet fada kai domin su yi me su tafi su yi to their responsibilities, a samu an gyara an duba wayannan abubuwan. Yan makwaso tsayin zai gobe kin zai zo da ɗan sauki, ba zai involve life na mutane ba.
Amma da yake kuna kwamiti na wannan wuta, kun taɓa nuna musu idan ka ga yanda pole ɗin nan ga sunan igiyoyi barkatai, kun taɓa nuna musu cewa ya kamata a samu a tsaftace shi saboda irin wannan lokaci?
So nawa muna yi akai akai muke zuwa, ko da suke issue da ta ya taba kai mu wurin su saboda na maganan wuta kuɗi na yawa na sa as a community, muda suna complain ba a samu wutan. Wani lokaci aka mana wuta da dare, wuta sai ga wuta zo da dare, wani lokaci ya yi karfi ya fita ya fuka abun jama'a. So mun musu magana mun ci musu, mun muna so ko da shike akwai masu business muna so a dinga kawo mana wuta da rana. This are the things mun je mun discuss su, amma kuma sai sun fara ce mana cewa su sai da su ba ma wanda suke ba su wurin ba ma biyan kuɗin wuta inda ya kamata, wasu suna ba ma business premises kamar su terminal ta fara balewa suna ba su wuta saboda me za su suna rimiti musu kuɗin wuta inda ya kamata, mun ba ma ba su shi zasu wani lokaci suna aron wuta daga wani gefe sai su ba mu da dare. Kin gane ko? To ga shi kin gane idonki wutan yana nan wani lokaci barkace ne kawai ba adana su musa wutin da ya faru wannan rashin maintenance ne.
Shi ma Malfred Nyam, wani mai ruwa da tsakiya yankin, yace sau da dama suna kaiwa rahoto kan rashin kula da wayoyin wutar, amma ba a ji su ba, don haka suke roƙo a ƙara musu wani transformer.
Yankin duba da wayan ya samu bridge, katako ne ya kare, ya kamata replacing nashi tun da katako ne. Gaba da kusa da gurin church ma katako ya kare shekaru biyu da suka wuce, mu yi magana san kyale shi aka yanzu kin wuce kin katako ne. Amma daidin pole nan metal ne tun 80s aka sashi, yanzu din muna da gawaki guda shida. To abun da muke bukata apart from cewa transformer nan ya dan kwan biyu yana nima a kara expansion, tun da an yi expansion zuwa nan ta gidan su Bosha, ya kamata a kara wani a cikin kasa so da ya rage ma wannan aiki dan wayoyin da dama sun dan juma ya zama dole a canja su na biyun sa kuma kara yi a doka abun ga siyasanci da shi ko kuma yi zakin baki ma mutane ba a zo a duba abun da za a canja ma mutane a tunke domin akwai mutane da yawa da suna cikin asibitoci yanzu da kuma akwai mutane da sun yi asara kayayyaki a cikin shago abun da ya kamata da tunti ne an duba shi yanzu dole ne zasu fanni kudi sosai fiye da na dadi da da mun san ana zama da nefa ne da akan zo sa dan yi kwana biyu a yi hira da wato community meeting kenan downtown hall meeting sai a ji ra'ayin jama'a amma tun da ya zama amen da shi jet ba su zuwa sai dai a zo a karba kudi ko ya
kamfanin rarraba wutar lantarki ta JED ita ce ke samar da wuta a jihohin Plateau, Benue, Bauchi da Gombe Injiniya Hamisu Wakili Jigawa jami'in da ke kula da sashen injiniyoyi na hukumar mai shalkwata a Jos ya jajanta waɗanda ibtila'in wutar lantarkin ya shafa.
Wannan abu ne wanda yake ya shafi rayuwa a matsayin mu na ƴan adam dole ka tausaya ma wanda ya rasa rayuka wanda ya asara na dukiya da sauransu dole ka tausaya mishi dole mu tausaya musu na ga larurar ta faru da su.
Injiniya Hamisu Wakili Jigawa ya kuma ba da shawarwari kan yadda al'umma za su kare kansu daga fadawa ibtila'in wutar lantarki.
Idan aka kula wannan hadari da ya faru a yankin Kabong, wani abu ne wanda yake ya shafi wasu rukuni na al'umma, ba gaba ɗaya al'ummar wannan yanki ya shafa ba, duk da cewa abin ya kasance cikin dare, amma yawanci waɗanda abin ya shafa ko ya musu barna ko ya musu sanadiyar rasuwar rayukansu mutane ne wanda lokacin da abin ya faru suka yi yunkurin zuwa su cire wasu daga cikin kayayyakin su na wuta daga jikin inda yake kuma zaka ga cewa ko waɗanda ya mabarna a gidajen su akwai abin da muke ganin cewa mai yiwa kila ginin su bai shi da shi bai mallaka ba matsayin mataki na abin da ya kamata ya zama yana da shi wanda zai bada kariya idan irin wani abu makamanci irin wannan ya taso ko ya faru ban san inda zan fassara shi da Hausa ba amma akwai wani abu wanda ake cewa arch leakage circuit breaker ELCV wanda ita tana nan da zaran ta ga cewa wutar wannan tana conducting tana tafiya inda za ta iya grounding din mutum to za ta kashe wutar gidan gaba daya kuma zai iya save maka appliances din ka zai iya maka save din ko wani abu wanda yake wanda na kayan wutar ka wanda ya shafa so wanda ya kamata ya zamanto cewa mutane sun kiyaye
amma kusan za a ce hurumin ku ne ku dinga fadakar da mutane ko kuma ku bibiya ku ga cewa menene mutane suka sa da menene ba su sa ba musamman waɗannan wayoyi da suke gifta kan gidajen mutane ba haƙin wannan hukuma bane ta duba ko kuma ta nuna ma mutane cewa ga yanda ya kamata ku sa waɗannan wayoyi
to haka ne wani daga cikin wani bangare na wannan abin haƙin mu ne tabbas amma zaki ga cewa yawanci mutane suna zuwa suna ginin nukan nan ne a ƙarƙashin layin wuta wanda wani sai ya gama ginin ma zaka gani cewa a ƙarƙashin layin wutar yayi ba lamu kadai ba har babban layi na transmission zaka samu mutane suna gini a ƙarƙashin sa wannan wani abu ne wanda yake sai gwamnatocin jihohi sun sanya hannu sun hada hannu da mu kafin mu iya cimmawa zuwa tambayar ki na cewa haƙin mu ne mu duba mu gani cewa mutane sun samar da abin ya kamata mai inganci haka ne amma muna da iyaka akwai wani abu da wata hukuma da aka kwance wasu wanda aka ce su suke da haƙin su tabbatar mu yawanci a jikin mita muke tsayawa duk wutar da zamu ba mutane muna tsayawa ne bakin iya mitar mu abinda ya wuce mita ya shiga cikin gida ban mu da hurumi amma wanda ya duba maka wayarin din gidanka shi ake ba mu license kuma mu da shi muke hurda muna ba shi form ya cika ya tabbatar mana cewa yayi testing din dukkanin wani wayarin na gidanka ya tabbatar da ingancin shi ya buga stampi ya ba mu cewa shi ya tabbatar da wannan NEMSA din wannan da take kula da electrical safety su suke bayarwa kuma mu da su muke dogaro mu tabbatar cewa registered engineer ko kuma licensed electrical contractor yayi stamping din form da muka bayar ya tabbatar mana cewa yayi testing wannan gidan kuma yana da inganci kafin yazo ya kawo shi yasa wani lokacin zaka ga cewa ana samun hadarin wuta amma aka bibiya sai mu ci to ina form da ka cika lokacin da zaka samu wuta waye ya tabbatar da ingancin wannan
Injiniya Hamisu Wakili Jigawa kenan jami'in da ke kula da injiniyoyin da ke aiki a kamfanin rarraba wutar lantarki ta JED a Jos Al'ummar yankin na Kabon dai sun buƙaci kamfanin JED da tabiya diya wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma ɗauki nauyin jinyan waɗanda suka jikkata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman kuma Allah ya kama gabata. To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku
wasanni a takaice.
Saurare muna murna da kumfarin cikin sabi da samun damar kamo tashan sashen masunan gidan rediyon mu da Amurka a wannan lokaci da muke wato shirin labaran wasanni da ni Abdulhamid Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga birnin Bocin Yankunan. A shirin na daren yau za ku ji sunayen kasashe guda bakwai waɗanda hukumar kwallon kafa ta haramta musu shiga ga kwallon kafa a shekarun baya. Daidai da farko za ku ji cewa ana ganin Lionel Messi ya kama hanyar lashe kofin Ballon d'Or na takwas wanda ake sa ran bayarwa a ranar Litinin mai zuwa 30 ga watan nan na Oktoba a birnin Paris na Faransa. Har ila yau dai a ɓangaren mata kuma an labarto cewa 'yan wasan tsakiya ta club ɗin Barcelona mai suna Aitana Bonmati ita ce sai nasara za a gabatar da ita a ɗakin gudanar da bukukuwa da ake kira Genetes Theater. Ita dai Bonmati 'yan ƙwallon ƙafa ce ta ƙasar Spaniya. Halin da ake ciki kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya Gianni Infantino ya bayyana baƙin cikinsa da kuma kaɗuwa sabida harbin wasu 'yan ƙasar Sweden guda biyu da aka yi a birnin Brussels na ƙasar Belgium kusa da filin wasa na birnin Brussels. Kasashe guda bakwai ne a tarihin ƙwallon ƙafa na duniya wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta hana su shiga gasar neman cin kofin ƙwallon duniya. Kasashen ko su ne kasashen Jamus da Japan an hana su shiga wasan ne a shekarar 1950 bayan da aka soke gasar a shekarar 1942 zuwa 1946 kungiyar yakin duniya na biyu. Bayan haka an sake dawowa da gasar shekarar 1950 amma aka hana kasashen Jamus da Japan din sabili da irin rawar da suka taka a yakin duniya na biyu. Sai kasar Afirka ta Kudu wanda kasashe da dama suka kaurace mata sabida salon mulki na launin fata. Da farko dai hukumar FIFA ta dakatar da kasar a shekara ta 1973 kafin daga ba ta kore ta a shekarar 1976. Kasar Afirka ta Kudu ta gudanar da ƙwallon ƙafa ta duniya a shekarar 2010. Kasar Mexico an dakatar da ita na tsawon shekaru biyu sabida yin amfani da 'yan wasa guda hudu da suka wuce shekarunsu da ake kayyade a shekarar 1990 da aka dakatar a shekarar 1994 sabida haɗinkin mai farin gida Roberto Rogers da yi a sa'ilin da suke fafata da kasar Brazil a shekarar 1989. Ya nuna cewa wani ɗan kallo ya jefe shi da wani ƙarfe ya ji masa rauni kenan kuwa ya boye reza ne a cikin safarsa ta hannu da ya kwazini kansa da ita. Baya ga dakatarwar hukumar FIFA ta hana shi wasan kallo na har abada sai kuma ƙasar Myanmar shekarar 2006 sabida janyewa da ta yi a gasar neman canza shiga cin kofin duniya da za a buga a ƙasar FIFA bayan dakatarwar an ce ranta na kudi dala 23,500 sai kasar Rasha sabida afkawa kasar Ukraine da yaki da aka hana ta shiga gasar a shekarar 2022 da shiga gasar kwallon duniya da ya gudana a kasar Qatar. Yohan Muhammad na Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yau Alhamis ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya fadawa dabban sojojin ƙasa na ƙasar cewa su zauna cikin shirin kai farmaki a zirin Gaza daga cewa jiragen saman yakin ƙasar sun kaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Gallant ya gana da sojojin ƙasa na Isra'ila da aka girki akan iyakar Gaza inda ya fada masa cewa su kintsa su kuma kasance cikin shiri amma bai bayyana lokacin da za a bada umarnin kai farmakin ba.
An tura injinan gyaran hanyoyi a fadin yankin iyakar Rafa daga Masar zuwa Zirin Gaza don shirin karbar wasu kayan agajin jinkai da aka jibge a mashigin Sinai na Masar, a cewar wasu majiyoyin tsaro biyu a yau Alhamis. Rafa ita ce mashiga guda ɗaya tak da Isra'ila ba ta iko da ita, amma ta daina aiki tun kwanakin farko na rikicin Gaza biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai a bangaren iyakar Falastinu. Amurka da Masar dai suna kokarin ganin an cimma yarjejeniya da Isra'ila domin samun damar kai agajin jinkai Gaza.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Wamai wanda ta shirya ta kuma ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan daren Mr. David Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin. Wassalam.